الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الأطهار وعلى أصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. malamaina da manya-manyan dattawa mu da kuma waɗanda suka shirya wannan majalisi da dukkan waɗanda suka halarta ga baki ɗaya da waɗanda suke sauraron mu a gidaje da kuma waɗanda za su saurare mu a fasashuka, ina mana sallama irin ta addinin musulunci. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الجيران شادي ميلادية دبي وعندكما في جبل من صلى الله عليه وسلم يشرين شوال هجرة دبي da 625 muke nan kofar gidan malamin shehunmu malam Usman a wannan dare, yayin da ya bada maudu'i da a yi bayani a kan maratibul islam, wato tafiyar musulunci zuwa ga الإسلام الإيمان الإحسان. وَمَنْ سِيْمِ مَوْضُوءٍ مُؤَوَيْ إِنْ أَلَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَا يَرْجَاهُ. وَمَنْ كَفُوَى دُوَى الإسلام الإيمان الإحسان جَا دِينِ مُسْلِمْشِي حَدِيثِ مُوْدَ مُسْلِمْ يَرَوَيْتُ شِيدَ أَصْحَابُ السُنَنِ حديث سيدنا عمر سنكم هنا بالشواهد بالشين حديث ابو هريرة بحديث ابن عمر بكما حديث ابو ذر بحديث زيد بن ارقم بمكة من شيخ ومن حديث شيل يتسع منا الدين بيجا الاسلام الايمان الانسان. وعند ومن حديث من ذو صلى الله عليه وسلم wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce masa fakhbirni anil islam, kuma ya ƙara tambayansa ya ce fakhbirni anil iman, ya ƙara tambayansa kuma ya ce fakhbirni anil insan. Wannan yana nuna al islam al iman al insan kashi ne daban-daban na addinin musulunci. Don haka ne a ƙarshe منذ صلى الله عليه وسلم يشي فإنه جبريل أتاكم يؤلمكم دينكم. يقول رأيه لما أبو جاء قدعوك رسونا قدع أيا دين جمعه لما أبو جاء قدعوك لذلك جاءت كتن شيء كرتشن الدين معنى دين ياتسجوها الإسلام الإيمان الإنسان. نفرق الإسلام الله سبحانه وتعالى يا ambaci wannan kalima yayin da yake yabanta a wurare da dama a cikin Alkur'ani. Daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ad-dina inda Allahi al-islam, yake cewa addinin da ake la'akari da shi a wajen Allah addini ne shi wanda idan a kansa ne ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala a yanzu za ka shiga aljanna, shine addinin musulunci. A wata aya daban Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah subhanahu wa ta'ala yake dukkan mutumin da duk wanda ya riki wani addini daban banda addinin musulunci, to ba a karɓa masa, ba shi da ladan ayyukan da ya gabatar, sannan kuma a lahira yana cikin waɗanda suke da asara. wata aya daga Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yuridillahu an yahdiyahu yashra sadrahu lil islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harijan ka'annama yus'adu fis samaa a wannan aya Allah subhanahu wata'ala yake cewa duk wanda Allah ya nufe shi da shiriya zai buɗa zuciyarsa ya saka addinin musulunci a ciki wanda kuma Allah bai nufe shi da shiriya ba zai mayar da zuciyarsa mai ƙunci mai matsi yadda addinin musulunci ba zai iya shigowa ciki ba haka nan Allah subhanahu wata'ala yake cewa wata aya أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ هو عند الله سبحانه وتعالى يا بودا بوت يسا يسا الدين المسلمشي ينا من أكن وني هسكين مسمن هسكين بجا أفنجد سيكي هذا من آيه هنا من بيان الإسلام ومن كلمة الإسلام بكما مهم منشن وندا yake da wannan addini na addinin musulunci sharhin kuma wannan kalma ta al-islam al-islam yana da ma'ana guda biyu yana da ma'ana am yana da kuma ma'ana khas ma'ana am shine duk addinin da Allah subhanahu wataala ya yi koyi manzanni da shi a wannan ma'ana na am ana kiransa al-islam hidin da suka karbi wannan addini kuma ana kiransu al-muslimin ma'ana addini ne karbatte wanda yake ci duk addinin da yake ci a zamaninsa ana kiransa al-islam misali zamanin annabi Musa alaihi salam addinin da Allah ya aiko annabi Musa alaihi salam da shi aka kira shi al-islam hidin da suka karbi wannan addini za a kira su al-muslimin wannan shi ne ma'aninsa na'am misalan haka a cikin Qur'ani inda Allah subhanahu wata'ala yake ba mu kitar annabawa kowannen su kuma yakan kira kansa musulmi ko kuma yakan kira al'ummansa musulmi alal misali annabi Yaqubu alayhi salam yake ce da ƴaƴansa fala tamutunna illa wa antum muslimun haka nan annabi Musa alayhi salam yake ce da mutanensa وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين النبي موسى يتوى بمسى موسى يتوى في إيمان ذا الله شيزا تدرى أتنسى فننكما إن كنت تنشي مسلمين يتوى مسلمين حتى نعى النبي يوسف عليه السلام يتوى شيوى توفني مسلما وألهتني بالصالحين يتوى توفني مسلما haka nan annabi Ibrahim alayhi salam inda Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa shi ne ya fara ambatan wannan al'umma da musulmai inda yake cewa huwa sammakum almuslimina min qabl to wannan shi ne ma'ana am wato ma'ana wanda yake shamili na addinin musulunci cewa duk addinin da Allah subhanahu wataala ya yi ko wani annabi daga annabawa ko wani manzo daga manzanni to wannan addini ana kiransa al-islam bi ma'ana al-am wurin da suka karbe shi kuma ana kiransu musulmai al-muslimun bi ma'ana al-am amma ma'anan al-islam bi ma'ana al-khas shine addinin wannan al-umma shine al-islam da ma'anansa ke bantacce inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna ad-dina inda Allah al-islam ad-dini a wajen Allah shine al-islam yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan yana bada ma'ana ne na al-islam ke tantaccen ma'ana wanda ad-dini ne na wannan al-umma sannan kuma in aka ce al-muslimun jama'anar ka ke tantacce wato al'umman manzo sallallahu alaihi wa sallama sune ake kiransu al-muslimun suna ne nasu keɓantacce kamar ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana cewa annabi Ibrahim alaihi salam shi ne ya fara ambatan mu da wannan suna mu wannan al'umma da yake huwa sammakum al-muslimina min qabl wannan shine ma'ana na al-islam wanda yake dauke da ma'ana a da kuma ma'ana na kaf sannan kuma a lokacin da aka ce al-islam yana bada ma'ana ne na cewa mika kai ga baki ɗaya da rayuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala duk mutumin da aka ce ya shiga wannan addini aka kira shi muslim ma'ana ya mika rayuwarsa da kansa ga baki ɗaya ga wannan addini na musulunci komai nasa zai kasance na wannan addini na musulunci wanda ya shiga ciki manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana ma'anan al-islam a wannan hadisi na jibril wanda shine hadisin da ya kawo kashi uku na addini al-islam al-iman da kuma al-insan lokacin da shi jibril ya tambaye manzo alaihi salatu wasalam yace masa fa akhbirni an al-islam sai yace masa an tashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah ya kawo masa kalma ta farko abu na farko kenan yace wa tuqima as-salah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujja al-bayt ya jera masa waɗannan abubuwa guda biyar yace su ne musulunci waɗannan abubuwa kuma guda biyar duk ayyuka ne waɗanda gabai ne suke aikata shi tun ka kama daga kalman shahada wanda harshe ne yake furta shi da farko harshe ne zai furta shi wanda harshe kuma wani gaba ne daga cikin gabai haka nan idan ka duba kamar sallah da azumi za ka ga gabai ne suke aikata shi gabai su ne suke aikata shi sannan idan ka duba zakka za ka ga dukiya ne yake aikata shi dukiya kuma gaban su ne suke nemanta idan ka duba aikin hajji za ka ga shi ma gabai ne suke aikata shi a haɗe da dukiya domin haka ne malamai suka kasa waɗannan abubuwa guda biyar da manzo ya kira su musulunci suka kasa shi zuwa kashi biyu kashi na farko suka ce ayyuka ne da gabbai suke aikata shi ma'ana daga gabbai ne kawai ake yin su kamar ita kalmar shahada da ake furta ta a harshe da kuma sallah da azumi wanda ake yin su a jiki waɗannan su ne ɓangare na farko ɓangare na biyu kuma wanda dukiya ne yake aikata shi wanda shi ma dukiya da gabbai ake nemanta shi ne zakka kashi na uku shi ne wanda aka haɗa shi da waɗannan abubuwa guda biyu yana aikatuwa ne da dukiya da kuma shi gabbai ɗin ko kuma shi gaba shi ne aikin hajji aikin hajji ana kashe kuɗi wajen tafiya da dawowa sannan kuma wajen aiwatar da shi ana yin sa ne da gabbai kun ga kenan waɗannan abubuwa guda biyar akwai abubuwan da gabbai ne kawai za su aikata shi su ne kalmar shahada da sallah da azumi akwai wanda dukiya ne yake aikata shi shi ne zakka akwai kuma wanda dukiyan ne da gabbai jiki za su aikata shi wato shi ne aikin hajji to zahirin wannan sharhi kenan da Allah manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wa al-islam a hadisai da dama daga cikin wannan hadisi daga shi kuma hadisin Abdullah ibn Umar wanda Bukhari da Muslim suka rawaito shahararren hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce duniyar islamu ala khamsi har zuwa jera waɗannan abubuwan nan guda biyar da sauran hadisan da suka zo suka yi sanin cewa waɗannan abubuwa guda biyar ɗin nan tabbatar da kalmar shahada da tsaida sallah a kan lokacinta da kuma shuruɗanta da kuma cikakken nutsuwa da daidaituwa a ciki da kuma bada zakka ga wanda ya mallaki nisabi da nau'o'in zakka da aka sani ko na dukiya ne ko na kayan gona ko na dabbobi ko na kasuwanci haka nan yin azumin ramadan haka nan aikin hajji waɗannan abubuwa su ne guda biyar ɗin da manzo ya ce su ne musulunci a wasu hadisai kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya haɗe da wasu abubuwa daban-daban waɗanda ba waɗannan abubuwa ba ne, cikin ya kira su musulunci. Kuma waɗannan abubuwa a gatsai ne ake aikata su. Alal misali, akwai mutumin da ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad, yake masa mal Islam, menene musulunci? Sai yake al Islam al-islam an tuslima qalbaka lillah, yake ka mika zuciyarka zuwa ga Allah, yake wa an yuslima al-muslimuna min lisanika wa min yadika, kuma musulmai su kubuta da sharrin harshenka da kuma sharrin hannunka. Ya kira wannan shi ne musulunci. Sai dan ka duba kubutan musulmai daga sharrin harshenka ko kuma hannunka, wasu abubuwa ne wanda su ma gabai ne. Sakamakon wannan ne wasu malamai suka tafi cewa shi al-islam abu ne daban, ayyuka ne na zahiri, yayin da kuma al-iman shi ma abu ne daban, yayin da ayyuka ne na batini. Kafin mu zo mu yi bayani a kan wannan sabani da suke yi, sai kuma shi kuma al-iman, lokacin da Jibrilu alaihi salam ya tambayi manzo ya ce masa fa akhbirni an al-iman, ka bani labarin imani, ka sanar da ni menene imani. Sai ya ce an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al-akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi. Yana masa waɗannan abubuwa guda shida, yace su ne imani. Shi ne mutum ya gaskanta Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai ne, kuma ya gaskanta mala'ikunsa cewa samammu ne su, ya gaskanta dukkan littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko wa manzanni, ya gaskanta kuma su manzannin kansu waɗanda suka zo da waɗannan littattafai, ya gaskanta kuma ranar tashin alƙiyama, sannan kuma ya gaskanta ƙaddara, wanda alƙairinsa da sharrinsa da baki ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala suke. Ya ce waɗannan abubuwa guda shida, ya ce su ne imani. Sannan waɗannan abubuwa guda shida duk ayyuka ne na zuciya, wato aiki ne na ba'ini kenan. Saboda haka suka ce imani abu ne wanda yake na ba'ini, ayyuka da zuciya ne yake aikata su, wato su ne ake kiransu al-iman. Sannan kuma shi al-insan, manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara al-insan da yake fa akhbirni an al-insan, sai yake an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, yake ka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kamar kai kana ganin sa. Shi ne insan, ka ce wannan matsayin insan kenan, ka bauta wa Allah kamar kana ga Allah din, saboda yaqinin kasancewar ta samanye da kuma tsoron da kake mata, kana bauta wa Allah kamar kana ganinsa. In hakan bai samu ba, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, ka bauta wa Allah kamar shi din yana ganinsa. Idan na farkon bai samu ba, ka bauta wa Allah din yadda kana ganin shi Allah yana kallonka, dan kasancewarka kana kallon Allah shi zai fi baka kwazo, shi zai za ka fi ji a jikinka fiye da yanda kai din ba ka kallon Allah shi Allah yana kallonka. To waɗannan su ne sharhin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi wa waɗannan abubuwa guda uku. Al-islam ya fassara shi da ayyuka na gaskiya, al-iman ya fassara shi da ayyuka na batini, al-insan ya fassara shi da wani matsayi ne musamman na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, yanda kamar kana ganinsa ko kuma kamar shi yana ganinka. Haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya fassara waɗannan abubuwa guda uku. Idan muka koma ɓangare guda, za mu ga cewa malamai sun yi saɓani, shin al-islam da al-iman abu ne guda ɗaya ko kuma abu ne daban-daban? Wasu malamai suka ce al-islam daban yake, sannan kuma al-iman daban yake. Hujjar ku shi ne wannan hadisi yayin da shi Jibrilu ya tambayi manzo akan al-islam kuma yaje ya tambaye shi akan al-iman da ya tukance abu ne daban-daban da Allah subhanahu wa ta'ala da Jibrilu da zai tambaye manzo tambaya daban-daban ba zai tambaya akan ɗaya daga cikin su ne kawai sai ya wadatu da shi kuma manzo zai bada ansa iri ɗaya ne amma shi Jibrilu ya yi tambaya ne kashi biyu takabirni an al-islam takabirni an al-iman wannan yana nuna al-islam abu ne daban al-iman shi ma abu ne daban haka nan da abu ne guda ɗaya suke dukansu shi ma manzo zai bada ansa ne guda ɗaya kai amma ya bada ansa daban-daban lokacin islam sai ce al-islam an tashhad an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salahar zuwa ƙarshe lokacin al-iman kuma yace an tu'minu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi har zuwa ƙarshe ya bada ansa daban-daban wannan yana nuna al-islam daban sannan kuma al-iman daban wannan kenan dalilin su na farko shi wannan hadisin kansa daga cikin dalilai su ayar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qalat al-a'rabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna wannan aya wasu kaurawa ne suka zo gun manzo sallallahu alaihi wa sallama suka furta cewa amanna mun yi imani saboda na ce al-a'rab mutumin kauye ko balarabe ne ko kuma ba balarabe ba in dai mutumin kauye ne sunan sa arabi ake jami'in sa al-a'rab walakin qulu aslamna sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a ba ku yi imani ba ku ce dai kun musulunta ku ce dai mun musulunta an gane kullum tu'minu Allah ya ce ku ce muku ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta wannan yana nuna bin imani daban sannan kuma shiga musulunci shi ma daban kuma yana nuna cewa shi an shiga musuluncin tukunnan za a zo a samu imani tunda ya ce walakin qulu aslamna wannan yana ɗaya daga cikin dalilin su na biyu dalilin su na uku shi ne hadisin Sa'd bin Abi Waqqas Sa'd bin Abi Waqqas ya kawo wani mutum gaban manzo sallallahu alaihi wa sallama sai yace mata afihi wa huwa mu'min ma'ana yace ka ba wa wannan daga cikin rabin da kake yi na ganima ko kuma na zakka saboda shi mu'min yace Sa'd bin Abi Waqqas ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wa sallama فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلم sai manzo sallallahu alaihi wasallama sai yace ka ce dai shi musulmi ne ba wannan yana nuna cewa shi imani daban kuma musulunci daban saboda haka mu'mini daban shi ma musulmi daban tunda shi a Sa'd bin Abi Waqqas da yake masa tabashi shi mu'mini ne sai yace ka ce dai shi musulmi ne ya bambanta tsakanin mu'mini da kuma ainihin musulmi waɗannan su ne dalilansu da kuma sauran dalilai da suke ɗauke da shi sai waɗanda suka ce imani da al-islam abu ne guda ɗaya kan sai kuma dalilansu suka ce akwai wasu wurare da Allah subhanahu wa ta'ala yake magana da mutane guda ɗaya a lokacin kuma ya kira su musulmi ya kira su mu'mini kuma mutane guda ɗaya ne ake magana da su daga cikin waɗannan wurare ayar da muka fassara ɗazu annabi Musa alaihi salam yake magana da mutanensa yace ya qauli in kuntum amantum billahi ya tabbatar musu da imani in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu kuma yace in kuntum muslimin lokaci guda yace ya tabbatar musu da imani kuma ya tabbatar musu da musulunci su kuma mutanen da yake magana da su din mutane ne guda daya mutanensa ne umuma haka inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin fa ma wajadna fiha ghayra baytin min al-muslimin ana magana da mutanen da aka halakar na annabi Lutu alaihi salam. Sai mutanen sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa akhrajna man kana fiha min al-mu'minin. Muka fitar da duk wanda yake mu'mini ne daga ciki wannan gari din da muka halakar. Kama wajadna kuma da mu samu komai ba ghayra baitin min al-muslimin, sai dai gidajen musulmai. Gidajen da ba na musulmai bane, wato an rusa su, an damara su, kuma mutane guda ake magana da su. Wannan yana nuna an kira su mu'mini kuma an kira su musulmai. Wannan kuma yana nuna cewa imani da musulmi, iman da al-islam abu ne guda ɗaya kar. Yayin da wasu malamai suka ce wato kauli kamar na uku kenan, shi al-islam da al-iman, al-ihsan, idan aka hada su a wuri ɗaya kowanne yana ɗaukar ma'ana daban-daban. A lokacin da kuma aka raba su, kowanne yana ba da ma'anin da ɗan uwansa yake bayarwa. Ma'ana a kamar wannan hadisi da ya zo, aka yi tambaya akan al-islam, to al-islam ma'anansa daban. Aka yi tambaya akan iman, imani ma'anansa daban. Aka yi tambaya akan insan, shi ma ma'anansa daban. Amma duk lokacin da a cikin Qur'ani ko a hadisi aka faɗi al-islam shi kaɗai, imani da ihsan za su shige cikinsa. Idan aka faɗi al-iman, sannan shi al-islam da ihsan za su shige ciki. Haka nan idan aka ce al-ihsan, al-islam da al-iman kuma za su shige ciki. Ibn Rajab yake cewa da wannan ne za ka warware iskalin ayoyi da hadisai waɗanda kowanne suke nuna cewa al-islam daban yake, ko kuma al-iman shi ma daban yake. Kuma za ka warware matsalar wanda suke cewa abu guda ne. Yace lokacin da aka ambace su gaba ɗayansu a guri ɗaya, kowanne yana ba da ma'ana daban-daban. Kamar wannan hadisi na ta ce da yake an ambaci al-islam, al-islam yana ba da ayyuka na zahiri na gabbai, iman kuma yake ba da ayyuka wato na baɗini. Amma lokacin da aka ware iman, to ayyuka na zahiri wato al-islam za su shigo ciki. A lokacin da kuma aka ware al-islam, ayyuka na baɗini wato al-iman za su shigo ciki. Wannan shi ne bayani akan saɓanin da malamai suka yi akan shin al-islam da al-iman ɗaya ne ko kuma abu ne daban-daban. A kaunin waɗanda suke cewa abu ne daban-daban, zai kasance kowanne mumini yakan kasancewa musulmi, amma ba kowanne musulmi ba ne zai kasance mumini. Dalilin kasancewar duk wani mumini musulmi ne saboda shi musulmi wato yana nuna mai aikata ayyuka na gabbai da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi umarni ya aikata. Sannan kuma imaninsa ne zai sa ya aikata waɗannan ayyuka. Ma'ana idan ka ga mutum yana da cikakken imani, ko in ka ga mutum yana ayyukan alkhairi, yana tsayar da sallah a kan lokaci, yana kula da sallah, yana nafilfili, yana azumi, yana kula da ibadu nau'o'insa daban-daban, wannan yana nuna maka yana da cikakken imani. Dan imaninsa shi ne yake ba shi umarni, yake aikata waɗannan ayyuka na ibada. Kenan kowanne mumini musulmi ne. Ma'ana idan akwai imani a cikin zuciyar musulmi, shi zai sa ya zamanto musulmi ɗin cikakke, wanda zai aikata dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi a ayyuka na zahiri na gabbai. Yayin da kuma da suka ce ba kowanne musulmi bane mumini, saboda za ka samu wasu suna wasa da ayyuka na ibada, suna wasa da sallah, ba sa yin sallah a kan lokaci, ko ba sa sallah cikin nutsuwa, ba sa azumi suna wasa da shi, ko kuma suna da dukiya ba sa fidda zakka, ko suna da dukiya sun ƙi tafiya hajji, ko kuma harshensu musulmai ba su tsira da harshensa ba, musulmai ba su tsira da sharrin hannunsa ba. To waɗannan mutane suna nuna ayyukansu, yana nuna cewa imaninsu bai zauna a cikin zukatansu ba. Da imani ya zauna cikin zukatansu, to ba su aikata waɗannan abubuwa na wasa da ayyukan ibadu ba, domin haka ba kowanne musulmi ba ne zai kasance wato zai kasance mumini idan ya kasance mai wasa da ibada ne ko ba mai kula ne da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da aikata shi ba. Wannan yana nuna imani bai zauna cikin zuciyarsa ba. Wannan kenan. Sannan kuma shi imani ya kasu kashi kusan uku ne. Akwai wanda yake da imani cikakke, imaninsa yakan umartansa duk ayyukan alkhairi, duk abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da ya aikata, wanda yake wajibi ne a kansa, da wanda yake sunna ne a kansa, da wanda yake mujtahidi ne a kansa, duk zai aikata su daidai. Shi ne wanda yake da cikakken imani. To haka duk abinda Allah ya hane shi, abinda Allah ya hane shi in abin haramun ne ko kuma makruhi ne, to zai nisanci wannan abin gaba ki ɗaya, baya aikata shi, yana da cikakken imani kenan. Imaninsa yana umartansa da ya aikata duk abinda Allah ya umarce shi ya aikata, kuma yana hana shi da nisantan dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi ko haramun ne ko makruhi. Wannan shi ne wanda yake da cikakken imani. An gane. Sannan kuma akwai wanda imaninsa yake da rauni, imaninsa yana da raunin gaske, ma'ana imaninsa bai hana shi aikata sako ba, imaninsa bai saka shi aikata abubuwan da Allah ya umarce shi na ibada ba. Wannan yana nuna cewa imaninsa yana da raunin gaske. Waɗannan mutane su ne wanda wasu hadisai manzo yake fassara su, yake cewa a hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yajni zani hina yajni wa huwa mu'min, bayan da za a yi mazinaci yayi zina a lokacin da yake zinan kuma a ce shi mu'min ne. An gane. Imaninsa bai hana shi aikata zina ba, saboda wannan yana nuna imani mai rauni ne da shi a cikin zuciyarsa. Yake cewa wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min, sannan kuma mutum da zai yi ya sha giya a lokacin da yake shan giyan kuma a ce shi mu'min ne. Wala yashriqu as-sariqu hina yashriqu wa huwa mu'min, wa huwa mu'min. Yake haka nan ɓarawo ba zai yi sata ba a lokacin da yake satan kuma a ce shi mu'min ne. Waɗannan masu raunin imani wanda imaninsu bai hana su aikata abinda Allah ya hane su ba, kuma bai umarce su da aikata abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce su ba. Akwai hadisai da dama waɗanda suke magana a kan waɗannan mutane. Wannan shi ne kashi na biyu na mu'minai. Kashi na uku kuwa na mu'minai shi ne waɗanda imanin gabaki ɗayansa ko da mai raunin ne bai zauna cikin zukatansu ba. Waɗannan an kira su mu'minai ne kawai a suna, amma su ba mu'minai ba ne. Sune waɗanda Qur'ani yake ambatansu da suna al-munafiqun, suka sa musu suna munafikai kenan. Imanin bai zauna cikin zukatansu ba, kwata-kwata ba imani. Na farko akwai cikakken imani a zuciyarsu, na biyu akwai imani mai rauni, na uku kuma wanda ba su da imanin ma gabaki ɗaya. Su ne waɗanda za su aika da waɗannan nau'o'i na haramun, suna ji a jikinsu kamar wannan aikata nau'in nan na haramun halal ne a gare su, ba sa jin cewa haramun ne a gare su. Amma masu raunin imanin nan da suke aikata abubuwan haramun, suna ji a zuciyarsu cewa wannan abun fa ba shi da kyau, haramun ne, amma kuma sun kasa bari saboda raunin imanin. An gane. Su ne wanda ayar da muka karanta ɗazu yake magana a kansu, da yake walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, da yake walakin qulu aslamna, yake walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, imanin har yanzu bai tabbata bai zauna a cikin zukatan ku ba tukuna amma zai zo ya tabbata ya zauna a kadan kadan daga baya shine ma'anar lamma din nan kenan an gane amma inda ya ce lamme wato shi shiga fasin munafikai kenan an gane walamma yadkhulul iman fikum amma yace walamma yadkhulul iman fikum shi yasa yace wa yutiqu llaha wa rasulahu la yamitukum min amalikum shay'a in kuka bi Allah da manzonsa ba zai rage muku ladan ayyukan da kuka aikata komai ba wannan yana nuna cewa waɗannan mutane masu launin imani Allah yana karɓan ayyukan su da kuka aikata na ibadu wannan shine bambancin su da mataki na uku wato munafikai wanda Allah subhanahu wataala baya karɓan ayyukan su wannan shine maratin na imani guda ainihin uku kenan mai cikakken imani mai raunin imani da kuma wanda kuma ba shi da imani gabaki daya sannan idan muka koma wani bangare daban za mu ga cewa su waɗannan abubuwa guda uku al-islam al-iman al-ihsan kowanne yana da matsayi daidai har guda uku al-islam yana da zango-zango daban-daban har guda uku haka imani haka nan shi kuma al-ihsan ma'ana duk wanda aka kira shi musulun ba zai yi su haɗe gabaki ɗaya su zamanto abu ɗaya suke ba haka duk wanda aka kira shi mu'min ba zai yi su haɗu dukkan mu'minai kala ɗaya ne ba ko a ce duk wanda aka ce mu'min a ce dukkan mu'minai kala ɗaya ba ne kowanne daga cikinsu yana da wani zango wanda a wannan zangon shi yake a nan matsayinsa yake duk ayoyin Qur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wa sallama sun tabbatar da haka idan muka soma daga farko wato al-islam shi musulunci al-islam yana da zango daban-daban har guda uku na farko akwai maqamu tauba na biyu akwai maqamu istiqama na uku kuma akwai maqamu taqwa wannan su ne mataki na farko wanda ya shiga cikin musulunci zai zo ya same su da farko zai tuba in ya tuba a lokacin kuma musulunci bai nutsu ba a zuciyarsa yana dan ganin cewa abubuwan nan da ya bari na kafirci wasu daga ciki fa gaskiya ne yana dan bi a rai tukunan zai zo ya samu istiqama ya ji cewa addinin nan da ya shiga tabbas ya fi addinin da ya bari daga nan ya bar wannan matsayi ya dawo maqami takawa ya ji cewa shi yanzu duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hane shi zai hanu kuma abin da Allah ya umarce shi zai aikata a nan ya kure wato zango-zango ɗaya har biyu zuwa uku na musulunci dalilin wannan shi ne ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan munafikai yake cewa innal munafiqina fi daratil asfali minan nar yake walan tajida lahum nasira saboda su munafikai suna da hukunci ne na kafirai to a wasu abubuwa ne kawai Allah ya bambanta tsakanin kafirai da kuma munafikai amma a suna kusan abu ɗaya ne dan ayoyi da dama ya bayyana ya ba wa munafikai suna na kafiri kamar ayar da yake cewa alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru yace wanda suke da munafiki cikin zukatan su suna gaya wa ƴan uwan su kafirai yace kafirai ƴan uwan su ne a wata aya kuma yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikhwanihim idza darabu fil ardi aw kanu ghuzzan لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وما كما قول للمنافقين sai yace ku mu'mine kar ku kasance kamar wadanda suka zaman to kafirai wato munafikai kenan dan kaunin da ya fada kike cewa law kanu indana ma matu wa ma kutulu kauli ne wanda munafikai ne suke fadan sa an gane ai to anan hukuncin da ya ba wa kafirai shine ya ba su anan yake suna nan a cikin wuta في الدرك الأسفل من النار يقول ولن تجد لهم نصيرا سيقول إلا الذين تابوا إذا كان أساسي في جامسة مقامي نفرق وشيني وفتوبة شيني مقامي توبة جنة سبب دفن كافريني هنا دفن كينا كافري أنجاني don haka idan munafiki zai shiga zai tuba ya dawo musulunci sai ya nuna ta ainihin kalma ta shahada da ya fada sannan kuma ya gyara imani ta tukunan zai shigo da'ira ta musulunci amma lokacin da yake munafiki baya da'ira ta musulunci shi yasa ma Allah yake bayanin su daban yake bayanin kuma musulmai su ma daban a cikin Qur'ani sai yake illal ladina tabu sai wanda suka tuba wato makami na farko da shi kafiri zai haushi ne ya bar addini sa ya tuba sai yake wa aslahu inna shi ne makamu istiqama bayan sun tuba sai su ga addini musulunci su gyara musulunci su ya kasance kyakkyawan musulunci an gani wa aslahu yake wa tasanu bi wa tasamudu llahi kuma yake fi itisani ga Allah yana nufin takawa shiga cikin bukatarsu illal ladina tabu yayi ishara zuwa ga maqamu tauba wa aslahu yayi ishara zuwa ga maqamu istiqama sannan kuma wa tasamudu llahi yayi ishara zuwa ga maqamu takawa saboda inda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci mu'minai da takawa مباشرة بايعنا ومرشيس بتقوى سيكون واتفنوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يقول ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتفنوا سبب ذلك أن أولنا آية بايعنا وأصله سيكون واتفنوا بالله وأصله واتفنوا بالله إلا الذين تابوا وأصله واتفنوا تابوا مقام التوبة وأصله مقام الاستقامة واعتصموا بالله كما مقام التقوى ولن نعم مقامي الله سبحانه وتعالى سيجيبه تشكو من الآية في أصل آية جداما عند سيكي مدانا أكم مقام التوبة إيش من شبعي عند بي هذا في أول بيئة كما عند ون آية فهذا سبحانه عند دام دلوكة سنة دام كاود من آية makamin istiqama kuma akwai ayoyi guda biyu wadanda suka sarraha wannan makami a cikin Qur'ani aya ta farko Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun har zuwa karshen ayoyi yace innal ladina qalu rabbana Allah ma'ana sun shiga cikin musulunci kenan suka bar sauran alloli suka yi watsi da su suka yi sauran alloli ta waye suka ce rabbana Allah ma'ana sun shiga cikin addinin musulunci sun tuba kenan sai yace thumma istaqamu bayan sun tuba suka zo suka samu istiqama wa shine maqamu istiqama maqami na dinin kenan suka samu istiqama mana suka ji cewa addinin da suka shiga shine na gaskiya wanda suka bare kuma shine na ƙarya an gane a cikin tarihin musulmin sai na Hamza malaman sirri suna ba da tarihin cewa lokacin da ya musulunta lokacin da ya sarraha cewa shi musulmi ne ya fita a bakinsa to bai je ya fada a gaban manzo sallallahu alaihi wasallam ba bayan ya fita ya ce shi musulmi ne ya je yana ta tunani ya ya ake ya buɗe baki ya ce shi musulmi ne kuma in ya ce shi musulmi ne ya zai da addinin da iyayensa da kakanninsa ko mutanensa ƙwarantawa suke ya zai da su ya zai da wannan addini yana ta taraddudi yana ta abin to ya shiga addinin musulunci amma a lokacin bai samu istiqama ba an gane kuma za ka ji a tarihin musuluncan sahabbai za ka ji cewa su malaman suna cewa aslama wa hasuna islamuhu suna nufi da wa hasuna islamuhu bayan sun shiga addinin musulunci suka samu istiqama an gane kamar da ayar da muka karanta yace wa aslahu wa ishara zuwa ga istiqama ma'ana suka kotata suka gyara tunzanci suka samu istiqama sai ayar kuma Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wala hum yahzanun yace wurin da suka tuba suka shiga addinin musulunci sannan suka samu istiqama yace fala khawfun alaihim wala hum yahzanun a hadisi kuma manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul amantu billahi thumma istaqim kace mai imani da Allah idan ka shiga addinin musulunci to ka zo ka sai istiqama ka ji cewa addinin musulunci da ka shiga shine addini na gaskiya addinin da ka dore kuma shine addini na shari'a ka samu istiqama kenan sannan kuma maqamut taqwa Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana maqamut taqwa a wurare da dama a cikin Qur'ani shahararren wuri da ya bayyana lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi makami na farko na imani kamar da zamu zo mu fassara sai ya hada shi da makami na ƙarshe wato na musulunci na al-islam shi ne at-taqwa kenan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا wato makami na farko na imani kenan sai ce wa ulaika humul muttaquna makami na karshe na islam an gane saboda daga tafar makami takawa a nan ne kuma za ka fara shiga wasa'inu iza mattaqaw ya ta wannan makami na takawa na farko kamar yadda inda lokaci za mu zo mu bayani akan shi wannan aya din wannan yana nuna idan mutum ya bar man ya samu istiqama abin da zai zo ya tsallar shi ne takawa zai zo ya ratsa jikinsa ratsawan takawa shi ne ya ji cewa duk abin da Allah ya umarce shi mi'a kun mi'a wato 100% kawai a shirye yake zai aikata duk kuma abin da Allah ya hana a shirye yake zai hannu zai gani ya kai wannan matsayi na maqamu taqwa kenan in ya bar wannan maqamu taqwa kuma zai zo ya shiga matsayi na farko na al-iman shine maqamu tasdiq shine maqamu tasdiq Allah subhanahu wa ta'ala a ayoyi da dama ya bayyana wannan maqamu za mu dai faɗi wasu da wani zamu bu aikar da wannan maudu'i kar mu kawaita daga cikin waɗannan wurare Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu yace waɗanda suka yi imani wasu da zuciyarsu shi ne waɗanda suka gaskanta Allah da manzonsa thumma lam yartabu sannan kuma ba sa shakka ko kaɗan akan harkar Allah ko kuma harkar manzo sallallahu alaihi wasallam ba shakka a cikin zuciyarsu sun yi imani sun gaskanta Allah sun gaskanta duk abin da Allah ya bada umarni sannan kuma sun gaskanta duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni kuma za su aikata shi sannan kuma ba sa shakka ko kadan ko da abin ya saba wa tunanin hankalinsu ko da abin ba bai daidai da son ransu ba za su bar son ransu su aikata abin da Allah da manzonsa suka ba da umarni ba sa shakka a wata aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal ladina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum siddiqun wadanda suka yi imani da Allah da manzonsa su ne siddiqun wanda suka tashi wannan matsayi na maqamu siddiq an gane sannan kuma bayan maqamu tasdiq makami na biyu daga cikin makamai na imani wato shine abin da shine maqamul ikhlas maqami na ikhlas maqami na ikhlas shine inda Allah subhanahu wa ta'ala a ayar da zai muka fassara yace wa akhlasu dinahum lillah yace wa akhlasu dinahum lillah sai yace fa ulaika ma'al mu'minin yace talar da su daga maqamul islam sai ya tallakar da su zuwa ga maqamul iman bayan ya ce illal ladina tabu wa aslahu illal ladina tabu wa aslahu wa tasallu billah illal ladina tabu maqam tauba wa aslahu maqam iman wa tasallu billah maqam ihsan da yake wa aslahu dinuhum lillah sai yake fa ulai kamal mu'minin wannan yana cewa wannan maqamul ikhlas yana cikin maqamai ne na maqamul iman yake wa aslahu dinuhum lillah suka samar da ikhlasi a cikin addininsu komai na cikin addininsu suna yi da ikhlasi dan Allah ba riya a cikin harkokinsu yace fa ulaika ma'al mu'minin wadannan yace suna tare da mu'minai ma'ana su ma mu'minai ne wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima su kuma mu'minai Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su wani lada babba an gane sai yayi isharar zuwa ga wannan makami na maqamul ikhlas yace wa qalatu dinahum lillah sannan kuma akwai ayoyi da dama a cikin qur'ani wadanda suke magana musamman akan shi ikhlas kamar ayar da yake cewa wa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada wannan yana nufin ashirkul asghar ne saboda ya ce bi ibadati rabbihi a cikin ibadarsa kare yin shirka ma'ana ta da mu shigo da riya cikin ibadarsa duk wanda yake son ya haɗu da ubangijinsa Allah ya ba shi aljanna kuma mai ikhlasi shi ne wanda ba zai shigo da riya cikin ibadarsa ba haka na ayoyi da dama a cikin qur'ani wanda za mu da lokacin da za mu yi tafsirin wannan maqam na maqamul ikhlas sai kuma maqami na uku daga cikin maqam iman shine maqami na at-tuma'anina maqami tuma'anina Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ishara zuwa ga waɗanda suka hau kan wannan maqami a cikin qur'ani inda yake kiran ruhinsu lokacin da mala'ika ya fitar yake magana da ruhinsu lokacin da mala'ika ya cire wannan ruhin yake magana da ruhin shi yake cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna duban da yake wannan matsayi shine za a yi magana da ruhin sa lokacin da za a cire masa rai a yi magana da ruhin yayin da aka cire shi a ce yake rai wacce take da nutsuwa ta harkokin Allah subhanahu wa ta'ala irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ake magana da shi wanda ya kai wannan matsayi idan kuna so ku gane wanne irin nau'i ne na matsayi maqamu tuma'anina shi ne maqami wanda yake gab da maqamul ihsan duk wanda ya tsallake shi kuma zai shiga babin abinda manzo yake an ta'budu Allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka idan ka duba kissar annai a kissar ummu Musa anan za ka zo ka fitar da ma'ana na tuma'anina anan za ka fahimci wannan makami na maqamu tuma'anina kissar ummu Musa shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa wahayna ila ummu Musa an ardi'ayhi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين وأن يشين مقام الثمانين فمن عنده فسرات في سورة الطه يكي شوى أنكز فيه في التابوت وأن أن الناس موسى عليه السلام في فكاشي تكون تجوفاشي تكون أفاتي تجوفاشي تكون أفاتي فاقذفيه في اليم فمنكم شيء أفاتي تجيب عشي شيء كوزي
فلملكه اليوم ذو ساهل يتي شوكو جند كنسا أما يتزام أمر شيشي يتيرشي يتارشي بايتون كوزي عجيشي يتي يأخذه عدو لي وعدو لك تولي idan wata mata ce wacce bata tace wannan matsayi ba aka bata wannan umarni ba ta aikata ba dan ke ce aka ce kina son danki ba ta so ne a kashe shi dan ana yawo sai shi yara maza yaya za a yi danki ya dira sai aka ji aka ce miki danki jingiri da kike aika ki saka shi cikin afati ina ka ci atabut afati na katako ki saka shi cikin afati kuma afatin kuma ki jifa shi cikin kofi ai an yi gudun gara ne kuma an tabba zago ba gudun ni da cewa za ta yi ai ni da nake son ɗana ya tsira kuma ka a umarce ni da wannan yaya za a yi kuma a ƙoƙarin tsiratar da shi kuma in zo in halaka shi amma tun da Allah ne ya ce inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin shi ke mai hankalinta ya kwanta ta ji cewa kawai tana nan a nutse ranta a kwance tunda Allah ne ya ce zai kiyaye shi to zai kiyaye shi su gane wannan shi ne maqamu tuma'anina zuri ke imani ne abin ya wuce tunanin hankalinka amma Allah ne zai yi to a nutse kake Allah subhanahu wataala mai ikon ne ya aikata haka nan kisar matar annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da yazo zai barta wato ummu isma'il lokacin da Allah ya umarce shi da yazo ya barta lokacin tana da ciki kuma kamar yadda ya faɗa biwajin ghairu zi zar'ai a wani jeji wanda ba shi da tsoro ba ruwa ba komai ba kowa ba gari bane ba komai bane da Allah ya umarce shi ya kawo ta ya ajiye ta sai ya juye kawai yana tafiya sai ummu isma'il sai ta tambaye shi Allahu amarata bidhalika Allah ne ya umarce ka da kai haka ka zo ka ajiye gurin da ba ruwa ba zuru ba mutane jajin Allah halaka ne zunzurutunka Allah ne ya umarce ka kai haka sai ya ce na'am Allah ne ya umarce ni sai ya ce إن الله الذي أمرك بذلك لا يضيعني. يكي أبنجي دي أمر شيكا بكذوك تعليني أولنا وزن في بذيك توزة تدني ككاما قبنك تقول تشيئا كتوا وانا كما أنيناني ذو ذويت إيماني ينزل في ينيسا أمبت أجاجي داجن دفاوريا باتورو با أبنشي با كومي با قوة ba mutane a kusa da ita amma take in dai Allah ne ya umarta a batta a nan to a batta din a tafi an gane wannan shi ne wanda ya tashi wannan matsayi Allah zai ce zai ce wa ransa lokacin da aka fitar ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati daga wannan makami kuma mutum yana barinsa zai koma wato uwa uba wato makamin insan makamin insan makami ne wanda ba kowa ne a cikin musulmai zai kai wannan matsayi na makamin insan ba Allah subhanahu wataala a ayoyi da dama ya yi maganan wannan makami wani lokaci yakan hada bayani ihsani da takawa wani lokaci yakan hada shi da ayyuka yana da zango daban-daban har guda uku na farko maqamul muraqaba na biyu kuma maqamul mushahada na uku kuma maqamul ma'rifa abu na farko maqamul muraqaba ana nufin abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama yake cewa an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka yace fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, wannan shi yayi ishara ne zuwa ga maqamul muraqaba, da yace an tabu billaha ka annaka tarahu, shi kuma yana nufin maqamul mushahada, sai kuma maqami na karshe maqamul ma'rifa. To shi misali kafin a takaice mu bayanin waɗannan maqamai guda uku, Allah subhanahu wata'ala a cikin Qur'ani ya ambace insani wani lokaci da ayyuka masu kyau, cewa yin ayyuka masu kyau da bautawa Ubangiji subhanahu wata'ala shi zai sa mutum ya kai wannan mataki. Sai ya ce innal ladina amanu wa amilu salihati inna la nudi'u ajra man ahsana amala man wata aya daban kuma Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muslim, sai ya hada tsakanin al-islam wanda shine matsayi na farko, da kuma al-ihsan wanda shine kuma mataki na karshe. Yace wa man yuslim wajhahu lillahi wa huwa muslim, a wata aya wa man aslama wajhahu lillahi wa huwa muslim, a wata aya kuma Allah subhanahu wata'ala ya ambaci ihsani ya hada ihsani da takawa. Domin shi takawa wai shi zai kai mutum har ya kai wannan matsayi na al-insan, inda Allah subhanahu wata'ala yake cewa laysa min alladhina amanu wa amilu salihati junahun fima ta'amu idha mattaqaw wa amanu wa amilu salihat thumma ittaqaw wa amanu thumma ittaqaw wa ahsanu, sai ya hada tsakanin insani da takawa. Domin ya nuna cewa takawa yakan kai mutum zuwa ga wannan matsayi na al-insan. Wannan matsayi na al-insan shi ne ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala cikin ɗayan biyu. A makaminsa na farko ka bauta wa Allah subhanahu wata'ala kamar shi Allah subhanahu wata'ala din yana tare da kai yana kallonka. Shi ne yake fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, wannan shi ne muraqaba. Ayoyi da dama a cikin Qur'ani suna bayani cewa Allah subhanahu wata'ala yana tare da bayansa a lokacin da yake bauta masa, da kuma lokacin da yake kowane irin nau'i na ibada, da kuma duk irin halin da yake ciki. Daga cikin ayar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum, shi Allah subhanahu wata'ala yana tare da ku duk inda kuke, ma'ana yana muraqaban ku yana kula da ku. Ina kace muraqaba shi ne a tsayar da wani a gabanka yana duba dukkan abin da kake aikatawa, shi ne ake kiransa muraqaba. Kai kuma ganin cewa akwai wanda aka sa yake duba dukkan abin da kake aikatawa, ba za ka yarda ka yi kuskure akan wannan aikin da kake aikatawa ba. Kamar misali idan yara za su yi jarrabawa, za a tura musu wani malami wanda zai tsaya a kansu yana dubawa. In za ka yi sata na wani anta, to yana kallo. Idan za ka yi wani abu ma wanda ya saba wa dokan jarrabawa, yana kallo. Saboda haka za ka mutu ka dinga yin abu domin ka san akwai mai duba ka. To wanda ya kai wannan matsayi na muraqaba, duk aikin da yake na ibada da duk irin halin da yake ciki, ko a daki yake a kulle shi kaɗai, dan yake Allah yana nan sai yana kallon sa. Saboda haka ba zan yarda ya aikata wani abu wanda Allah baya so ba. An gane? Kamar yadda koda da turifinka ne aka hada ka, to ma dama yana kallon ka, ba za ka aikata abubuwa da dama ba wanda watakila idan baya nan za ka aikata waɗannan abubuwa ɗin. To yaya Allah subhanahu wata'ala aka ce shi ne yake kallon ka yake tare da kai? To in ka kai wannan matsayi duk irin halin da kake ciki, ko kana ibada ko ba ka ibada, ko kai kadai kike kawai a dakinka a zaune, ji kake a jikinka cewa Allah subhanahu wata'ala kamar yana tsaye a gabanka yana kallon ka. Domin haka ba yanda za a yi ka kauce ka aikata wani abin da baya so. An gane? Shi yasa wannan matsayi Allah subhanahu wata'ala yayi bayanin sa ayoyi da dama, yake cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid shi Allah subhanahu wa ta'ala a wata aya kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu wannan yana nuna muraqaba ne idan kun kike kike wani ganawa to ma da ma kuke wannan matsayi na muraqaba za ku ji cewa Allah shine na hudun ku saboda haka ba za ku yi munafurci cikin wannan ganawa na ku ba kowannen ku ba zai wa dan uwansa ƙarya ba kowannen ku ba zai haƙinci dan uwansa ba kowannen ku zai tsaya a kan gaskiya saboda kuna jin a jikin ku cewa Allah subhanahu wataala shine na hudun ku idan kun biyar ne kuna jin cewa shine na shidan ku ko ba ku kai haka ba wala adna min zalika mana in kai kadai ne ma a zaune za ka ji cewa Allah subhanahu wataala shine na biyun ka kuna tare da shi shine wala adna min zalika wala akthara haka nan ko sama da shidan da Allah subhanahu wataala ko biyar din da ya ambata duk halin da kuke ciki za ku ji cewa Allah subhanahu wataala yana tare da kai to kamar yadda ko wani ne aka sa ya dinga zuba maka ido dan ya gano wani abu kana yin sa daidai ne ko ba daidai kake yi ba ma dama ka san ya sa maka ido ne dan ka gano aikin nan da kake daidai ne ko ba daidai bane dole ka nufi ka dinga yin aikin daidai an gane ko dan ne gidan ko ne gidan ka ne idan ya sa ka wani aiki ma dama yana wajen a tsaye yana kallon ka ba za ka yi hanci akan wannan aiki ba dan tsoron ka da kai hanin shi ya kore ka to haka mun da yake wannan matsayi na muraqaba zai ji cewa shi kadai ne ibada yake ko yaya yake zai ji cewa Allah yana tare da shi kuma yana kallon sa ya sa masa ido yaya zai yi saboda haka ba zai taba iyawa ya saba wa Allah subhanahu wataala ba ba zai aikata wani abu a gabansa wanda Allah bai umarce shi ba ba zai aikata ba wannan shi ne abinda manzo ya yi ishara zuwa gare shi ya ce fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka sai ya gabatar da shi na farko din wato makamin muraqaba sai ya biyo kuma makamin mushahada ya gabatar da shi domin ana bukatan ka ne ka yi kokari ka yi himma ka kai makamin mushahada in ya gagara ne to ka tsaya makamin muraqaba shi yasa da farko ya ambaci makamin mushahada yace an ta'budu Allah ka'annaka tarahu ne umarce ka da haka ka bauta wa Allah kai kana kallon sa to wanda ya kai wannan matsayi to mai matsayi na farko yana ganin cewa Allah ne yake kallon sa saboda haka baya iya wani abin da baya iya aikata wani abin da Allah subhanahu wataala bai umarce shi ba to wanda yake wannan matsayi na mushahada shi jin yake shi ne yake kallon Allah a ibada da yake aikatawa sabulan mutuwa da ikhlasi da imani da Allah subhanahu wataala zai ji cewa kamar a gabansa da yake wannan bauta yake ibada kamar gashi nan yana kallon Allah ne yana jin yakinin sa ya kai ga wannan matsayi shi ne makamin mushahada sahabbai da dama manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da su kasance akan wannan makami misalin Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu yake cewa awsani khalili rasulullah sallallahu alaihi wasallama an akhsha Allah ka anni arahu yake mafiyayi na manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi ni wasiya cewa in tsoraci Allah kamar ni din ina kallon Allah in lam akun arahu fa innahu yarani kenan Abu Dharr manzo ya umarce shi da ya kasance akan wannan matsayi haka nan Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yake cewa akhadha rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi ba'd jasadi manzo sallallahu alaihi wasallama ya riki wani tangaren jikina ya dafa wani tangaren jikina fa qala sai yace mini ubudullah ka annaka tarahu yace mini ka bauta wa Allah kamar kana kallon sa fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka haka nan Zaid ibn Arqam shima manzo sallallahu alaihi wasallama yake mata kun ka annaka tarahu yake Zaid ibn Arqam yake ka kasance kamar Allah subhanahu wataala yana kallanka ba ma wai cikin ibada ma ko ba ibada yake ba yaji cewa Allah subhanahu wataala yana kallanka sannan ta kun tarahu fa innahu yaraka yake mata haka haka nan wani mutum ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama da ya zo gun manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ce hadithni ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi hadithin marjas ya ce manzo sallallahu alaihi wasallama ka karantar da ni ka gaya min wani magana takaitacce sai manzo sallallahu alaihi wasallama yace sanni ka annata muwajja yace kai sallah kamar kana bankwana yace kai sallah kamar kana bankwana ma'ana kamar ko in kana goma wannan sallan kawai zaka mutu kai sallah kamar haka manzo sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa hadisin nan guda uku da baki din su Abu Nu'aym ne ya rawaito a cikin kunya hadisi na karshe kuma At-Tabrani ne ya rawaito a cikin Mu'jam al-Mu'jam al-Kabir wannan sahabbai guda hudu na farko Abu Dharr na biyu Abdullah ibn Umar na uku Zaid ibn Arqam shi kuma wannan sahabi wanda masu riwayan hadisi ba su sarraha ainihin sunansa ba duk manzo sallallahu alaihi wasallama ya umarce su da su kasance a kan wannan matsayi daga waɗannan matsayi guda biyu kuma daga waɗannan matsayi guda biyu to wanda ya bar wannan matsayin ya yi ɗan ƙasa kaɗan shi ne ya kai matsayi na ma'arifa wanda ake ce masa al'arifu billah kamar yadda Ibn Rajab a cikin littafi sharhin arba'una nawawi yake cewa man amila ala mushahadati llahi fa huwa arifun wa man amila ala mushahadati llahi iyahu fa huwa mukhlisun inji Ibn Rajab rahimahullah yake duk mutumin da ya aikata aiki yana aikata aiki a aikata aikin nan aikin nasa yana jin kamar lokacin da yake bautawa Allah kamar yana ganin Allah subhanahu wataala saboda yakininsa da jinjinin imaninsa yake to shi ne arifi kuma wanda lokacin da yake aikata aiki yana jin cewa Allah subhanahu wataala yana kallonsa yake shi ne mukhlisi wato shi ne wanda yake da cikakken ikhlasi an gane kuma ya nakanto a wajen wani malami yake cewa wannan matsayi na sanin Allah subhanahu wataala ko matsayi na ma'arifa ya fassara shi da cewa an yatanawwar al-qalbu bil iman yace wa an tantuz al basiratu fil irfan hatta yasir al ghaibu kal iyan yace zuciya ya haskaka da imani ma'ana zuciyan gabaki daya na arifu billahi sai wanda yake matsayi na ma'arifa wato imani ne ya haskaka zuciyarsa sannan kuma basirarsa ga baki daya yana kan sanin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma abinda yake gaibu ne saboda yakininsa da jinjirin imaninsa ya zama masa kamar ma ba gaibu bane kamar ana ganin sa ba an gane to ga baki daya wannan matsayi Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana shi a cikin ayar da yake cewa wa ma takunu fi sha'ni وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وأن آية يا هذا بيان لدى النوم مقامي جداوك المراقبة المشاهدة بكم نترشي أين في معرفة وأن بيان لدى مقالنا الإنسان بياني ميرون دائما أتذرف فاشي ذائي شجاكما ولي أبو بكم shi yasa za mu iya taƙaita shi a nan a ƙarshe za mu yi bayani a kan wani abu muhimmin gaske wannan abu kuwa shi ne waɗannan abubuwa guda uku da manzo sallallahu alaihi wasallama yace addini ne suka kafi zuwa ga waɗannan abubuwa guda uku al-islam al-iman al-insan bugalin ayoyin qur'ani suna tafiya ne da bayani akan waɗannan abubuwa guda uku an gane kana mun da gashi da sani ilimin waɗannan abubuwa guda uku zai fassara aya ba a bisa maudu'in ta ba an gane mana wata aya za ta zo tana magana ne ga waɗanda suke matsayi na al-islam wata aya tana magana ne ga waɗanda suke matsayi na al-iman wata aya kuma tana magana ne da waɗanda suke matsayi na al-insan an gane misali kamar yadda wani malami ya faɗa kamar ayoyin nan guda uku inda Allah subhanahu wataala ya yi maganan abu guda ɗaya sannan kuma da hanyoyi daban-daban waɗannan ayoyi guda uku su ne aya na ɗaukan ran mutum lokacin da ya zo mutuwa aya na farko Allah subhanahu wataala yake cewa hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatuhu rusuluna wa hum la yufarritun ya nuna cewa lokacin da mutum ya zo mutuwa mala'iku ne su da yawa su ne suke ɗaukar ransa wata aya kuma sai ta ce kul yatawaffakum malakul maut yace malakul maut mala'ikun da yake ainihin ɗaukar rai shi kadai malak wato mufradi ne shi kadai ne yake ɗaukar rayukan mutane gabaki ɗaya wata aya kuma ya zo ya ce Allahu yatawaffal anfusa Allah subhanahu wataala da kansa shi ne yake ɗaukar rayukan mutane wannan malami yake cewa hatta idza jaa ahadakum al-maut tawaffatuhu rusuluna Allah ya yi magana ne da waɗanda suke matsayi na al-islam an gane dan shi ne abinda zai zo daidai da hankalinku dan wanda yake sabon musulunta idan ka ce malakul maut ne shi kadai kuma mutane duk da yawan mutumin da ake shi kadai ne yake ɗaukan ainihin ransu zai ɗaure masa kai wani lokaci aka yi yin hatsari lokaci guda mutum goma ashirin su mutu kuma zai ce ya za yi mutu abu ɗaya ne kuma zai ɗauki mutu zai gabaki ɗaya amma lokacin da aka ce tawaffatuhu rusuluna mala'ikun mu ne za su ɗau duk wanda ya zo mutuwa suke ɗaukan ransa ya zo daidai da irin matsayin da Allah subhanahu wataala ya ajiye shi yayin da kuma mutum ya kai matsayi na imani aka ce masa kun ya tawaffakum malakul maut sai ce ba Allah ne ya umarci malakul maut ba to ko da shi dai ne zai iya ɗaukan rayukan mutane da yawa lokaci guda zai zauna an gane a ƙarshe kuma ya magana da waɗanda suke maqamul ihsan ya ce Allahu yatawaffal anfusa an gane to ayoyi da dama suna tafiya ta wannan salo ne an gane da daga lokaci zan kawo mana misalan su da dama a cikin Qur'ani an gane wasu ayoyin suna zuwa ayoyi daban-daban ne wannan yayi magana akan waɗanda suke maqamul islam wannan waɗanda suke akan maqamul iman wannan kuma akan waɗanda suke akan al-insan wasu ayoyin kuma za a samu aya ɗaya ce amma kuma za su tattale waɗannan abubuwa gabaki ɗaya a ciki an gane kamar ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa thumma awrasna alkitaba alladhi nastafawna min ibadina yace fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah fa minhum zalimun li nafsi yana magana ne ga waɗanda suke al-islam wa minhum muqtasid yana magana ne ga waɗanda suke al-iman wa minhum sabiqun bil khayrat bi idhnillah yana magana ne akan waɗanda suke al-insan a cikin kuma aya guda ɗaya kan wurin su suna nan da yawa wurin su fa minhum man yamshi ala batni wa minhum man yamshi ala rijlai wa minhum man yamshi ala arba suna nan da dama a cikin Qur'ani wanda bai san da haka ba yakan iya ajiye wasu ayoyi a wuraren da ba wuraren a ajiye su bane yakan iya fassara su da irin fassaran da ba irin fassaran su bane an gane wannan abu ne wanda yake da muhimmancin gaske shi yasa ake cewa duk mutumin da bai san waɗannan abubuwa ba zai fassara Qur'ani, amma wasu ayoyi in ya zo fassara su zai kasa yaya za a yi ya fassara su, yaya zai warware ainihin rikicin da yake cikin waɗannan ayoyi. Mun gane misali bayanin da muka yi a kan al-islam yana da at-tauba, yana da al-istiqama, yana da at-taqwa, al-iman yana da at-tasdiq, yana da al-ikhlas, yana da kuma at-tumanina, sannan kuma al-insan yana da al-muraqaba, yana da al-mushahada, yana da al-ma'rifa. To zaka ga wasu ayoyi za su umarci na sama da kuma su aikata wani matsayi da yake na kasa da su. An gane wannan yana nuna cewa a shi imanin kansa matsayi ne, tauba da aka faɗa na farko shi ma tauba matsayi ne, shi ma istiqama matsayi ne, taqwa ma matsayi ne. An gane tasdiq shi ma matsayi ne, haka nan ikhlas, haka nan tumanina, haka nan muraqaba, haka nan mushahada. An gane kowanne daban-daban ne, yana da matsayi daban-daban. An gane shi yasa za ku ji wani aya Allah Subhanahu wa ta'ala yake cewa fatubu ila Allahi jami'an, yake ayyuhal mu'minuna. Sannan kuma tauba din nan za ka iya cewa yana maqamul islam ne, kuma an umarci mu'mini wanda yake maqami na sama da al-islam da su tuba. Wannan za ka gane wani tuba ne na musamman wanda ba irin wancan tuban ba ne. An gane za ka ga Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, yake ya ayyuhal ladina amanu, ya fi waɗanda kuka yi imani. Sannan kuma ya ce ittaqullaha, shi kuma taqwa matsayi ne na ƙarshe na al-islam. An gane haka nan maganar ayar annabi Musa da ya magana da mutanensa ya ce in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, yace in kun yi imani da Allah, Allah za ku dogara a gare shi in kun kasance musulmi. Ni kira su mu'mini kuma yace in kun kasance musulmi. To irin waɗannan ayoyi da dama idan mutum bai san kan ainihin wannan harka na bayanin al-islam, al-iman, al-insan ba, zai zo kuma ya kasa yanda zai yi ya warware su. An gane to domin haka ilimin tafsiri wani abu ne wanda yake da jinsin gaske, kowa iyaka irin ilimin da Allah Subhanahu wa ta'ala ya bashi zai fassara Qur'ani. An gane amma ba za a fassara Qur'ani cikakke yanda Allah Subhanahu wa ta'ala yake nufi ba tare da an san waɗannan bayanai da muke bayani a yau, wato al-islam, al-iman, al-insan ba, wanda kuma kowanne daga ciki ya dace ne a ware masa hudu. Wannan mun yi kokari ne mun haɗa su ga baki ɗaya domin kowanne a samu a ce an ce wani abu a kansa. Amma in aka bar mana al-islam kawai daren nan da muka ci, yakan iya wadatar mana mu yi bayani a kan shi al-islam shi kaɗai. Wani rana kuma na musamman a yi bayani a kan al-iman shi kaɗai, wata ran kuma a yi bayani a kan al-insan shi kaɗai. A nan ne za a samu cikakken bayani a cikin ayoyin Qur'ani da hadisai a kan su. Amma da muka haɗa su ga baki ɗaya muka dunkula su muka yi bayani su cikin daren nan, to nan ne sai dai ko abin da ya samu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allah ya saka alkhairi. Malam akwai wani wanda ya rubuta shi ba tambaya yake ba, wannan kira ne ga malam da Allah mana ko da a dan tafiyan take tawa ne a dan ja hankalin mutane ko haƙƙoƙin da yake tsakanin maza da mata a tafiyan take tawa yake so malam.
Kamar yadda ya ce a taƙaice hakika akwai tasahuli sosai, wato zan ce wasa da harkan haƙƙin mata, su kuma matan kuma suna wasa sosai da haƙƙin mazajensu. Wannan abu ne sananne ga wani ko guru ko yaji ko Nigeria ba, umuman suna ba da shaida cewa Afirka ba sa ba wa mata haƙƙinsu, sannan su ma matan ba sa ba wa mazajensu haƙƙinsu. An gane saboda za ka zo ka sami a wasu wurare za ka ga aikin da mace ba aikin ta bane za ga cewa ita ce take yi misali akwai yaran da zaka zo ka samu kan inji da su ibon ruwa da mace mace wadannan abubuwa zaka zo ka samu mata ne su yi alhali haƙƙi ne shi mijin kansa ya tsare ta a gida ya ɗebo ruwansa da kansa ko yaransa ya sa su suna ɗebo ruwa ko ya siya haka su inji dinnan kada ya yarda matarsa tana yawan fita tana yawan fita ana kallanta wannan haramun ne tabarruji ne wanda Allah yake tabarrujin jahiliyyatul ula irin sa ne sai ya tsare ta duk abin da take bukata haƙƙinsa ne ya nemo ya kawo mata ko shi da kansa ko ya nemo wani ko ya siya wannan dai haƙƙinsa ne ta wannan ɓangare hatta ya kai ga wasu an kai marhala ma wasu matan har su suke cefane na gida namiji ba ruwansa kawai a zaune yake a wasu wuraren haka wannan makusulo ne daga danne haƙƙin mata ne an gane sannan kuma haka ne idan aka koma misali ɓangaren su matan za ka zo ka samu su ma suna da wasu haƙƙi da mijinsu yake da shi a wajensu amma ba su aiwatar da shi wajen misali tarbiyyantar da yara da kula da dukiyar da ke cikin gidan mijinsu da kuma abincin da mijin ya kawo da abubuwa da dama da kuma tsare kansu ɗin da mijinsu duk waɗannan abubuwa da dama matan ma suna da sakaci sosai a kai har ma wani ya nema da a yi majalisi na musamman domin a yi bayani a kan wannan matsala ɗin insha Allah lokacin da ranar sa ɗin ya zo za mu sanar ko mu cikakken bayani a kai da fatan mazan da mata za su ba wa junansu haƙƙin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaura wa kansu.
Akwai wani mutum ba malam yake cewa mutum ne kamar ɗan kasuwa ya halatta lokacin da kayan abinci ke araha ya siya ya ajiye idan kuma lokacin da ya tsada ya fitar sai ya siyar da sosai.
A wannan yana nufin intikar kenan wato abin da ake gane shi intikar. Intikar haramun ne a addinin musulunci ma dama zai janyo wa musulmin kunci kun gane har misali yanzu haƙi a rahama da shi a lokacin da kai mai kuɗi ka je ka siyi dubu dubu a kasuwar garin nan dole ya tsada in ka je kaɗai ne ka siyi dubu dubu na haƙi a kasuwar garin nan to haƙin da ake kawowa ma kasuwar garin nan ga baki ɗayansa nawa ne to ka siyi dubu dubu dole ne ya tsada waɗanda za su zo ba su da ƙarfin su siya su ajiye ne su buƙatar su su siya su dafa su ci da in suka zo za su zo su samu a dalilin buhu dubun da kai kaɗai ka siya haɗin zai yi tsada kai a dalilin ka su musulmai sun shiga cikin kunci saboda haka intikari wannan abu ne wanda haramtacce ainihin zahiri da kyau malamai sun halarta intikari ne a kan abin da a sanadiyarsa musulmai ba za su shiga cikin kunci ba an gane misali lemun zaƙi ne aka kawo gidan ayaba garin nan in za ka iya siya ka je duk ayaban da lemun zaƙin da yake cikin kasuwa ka siya ka ajiye in yayi tsada ka siya ka gane saboda idan ba ka lemun zaƙi ba ka ci ayaba ba ba abin da zai sami mutane ka gane kuma duk wani abin da idan ba a siye shi ba mutane za su shiga cikin kunci za su shiga wahala haramun ne kai dan kana da kuɗi ka siyo biyowa ka sa ƴan uwanka musulmai cikin kunci shi ne ake kiransa a bincika wanda kuma a duniya ma ki zaka ga musulmai yanzu shi ne sana'an su galibi in kasuwa wanda haramun ne akwai uquba sosai a kan waɗanda suke aikata haka sai sun sa ƴan uwansu ne cikin kunci. Wato yana nufin ne ya siya lokacin da yake da tsada ko? In yi tsaye siyar ba? In yi tsada ya siyar a raha. Wannan taimako ne. Wannan baya daga cikin babi na ihtikar ai. Kusan tabarru'i ne. Tabarru'i ne shi ne cikin babi na ihtikar. Shi ihtikar shi ne ka siya lokacin da ya yi a raha don in kuɗin ya hau kuma ka fitar tafiyar wato ka samu riba da yawa shi ne intikar amma ka siye shi ne saboda lokacin da ya yi tsada ka zo ka taimaki ƴan uwanka musulmai ka siyar musu araha wannan ba a kiransa intikar don fahimci kan bayar gari da farko.
Ko ko ne wannan tabbayin ke cewa da wani matsayin mutumin da ya riga neman sallama amma da mantuwa a cikin sallar farilla
idan mutum ya yi gado ya mu sallama ba shi da sallah amma mantuwa yana da wani hukunci nasa daban in mantuwa ya yi sallaman nan to bayan limami ya yi sallaman kuma sai ya yi sallama sai ya yi ba'adi daga bayansa saboda ya tahawu ne a cikin sallar sa
malam wani mutum ne wanda yake shi idan za a yi aka da suwa ko suna ko ɗaurin aure duk baya zuwa kuma idan aka ce nisa ce ce wannan saboda ba tafiyar su ba ɗaya bane ko wani bambanci da ke tsakanin su to kuma wani mai rubutun yake cewa masa da fiya amma kuma mutum ne ba mai kula da addini ba so da ake cikin malam ya ɗan ƙara yin da fiya ko ƙara faɗakarwa kan irin waɗin masu irin wannan hali.
Abu ne kamar ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innamal mu'minuna ikhwa wato musulmi ɗan uwa ne sannan kuma manzon sallallahu alaihi wasallama ya kasance hatta waɗanda ba musulmi ba ne idan wani abu na takaici ya same su yake iya zuwa yana duba su ayi misali akwai da yahudun da ba shi da lafiya manzon sallallahu alaihi wasallama ya je kai shi an gane to wannan abu ba akwai da dama jahilci da kuma rashin fahimtar addini mutane suka yi raba ainihin tsakanin su da ƴan uwansu musulmi wanda wannan abin takaici ne sosai wanda lokaci ya yi da musulmi su gane su haɗa kansu su cewa duk wani abin da ya sami ɗan uwanka musulmi na murna ka je ka koya shi murna kuma yadda manzo yake yi in kuma abin na baƙin ciki ne ka je ka yi masa ta'aziyya wannan shi ne ukuwa ƴan uwantaka wato na musulunci amma idan ba haka ba ne to menene tsakanin musulmi bambanci tsakanin musulmi da musulmi ko kuma musulmi da arni me bambancin su gashi arni ne ma da yahudi ba yi da lafiya manzo ya je ya je shi ya duba shi kuma ya so kan musulmi dan uwan ka in wani abu murna ya same shi ba za ka je ka yi murna ba in wani abu bakin shi ya same shi ba za ka je ka tsaya shi bakin shi ba ko shi wannan mutumin yana bukata ne idan ya mutu kar kowa ya je janazar sa kai ke bukata kaga ba zai so ba a ce ya mutu an masa wanda zai tsaya masa duk wani malamin da aka zaka kira sai ce ba na ganin ka a cikin lamarina ba na ganin ka cikin harka na ruwan da aka ce ya ni ya zafi su ba na zuwa a tsaurin aure na in na neme shi ba na ganin shi kenan sai a watsi a bar shi kenan saboda haka wannan kuskure ne babba ga mai aikata haka Allah ya shige shi Allah kuma ya shige shi da mutum ne guda cika
sai kuma wani mai tambaya yake cewa malam yana son wani wani littafin na mustalahul hadisi shin yana koyar da sanin nuzulul hadisi ne ko kuma yana karantar da ingancin hadisi ne yake son karin bayani in ina mun fara
a inna ilmun ha wato ilmun mustalaha kamar yadda Imam Suyuti ne ya faɗa yake cewa ilmul hadisi bi qawami wa tuhat yudra biha ahwali matn wa sanad fa zalika al mawdu'u wal maqsud ay urfan maqbul wal mardud wannan shi ne ilmul mustalah yace ilmi ne na dukkani wasu dokoki ne wasu ka'idodi ne wanda ake sanin abin da ya shafi sanadi da matan da shi yudra biha ahwali matn wa sanad halayyar matani shin wannan matani din shaji ne ko kuma munkar ne wannan matani nasikh ne ko kuma mansukh ne shin wannan sanadi rijalin da suke cikin wannan sanadi wane ne daga cikin su ake kafa hujja da hadisin da ya rawaito wane ne ba a kafa hujja da hadisin da ainihin ya rawaito wanne sanadi ne ake ce masa mawqati wanne ne wanda za a ce mawqufi wanne ne mu'adal wanne ne mutarif wasu dokoki ne ya shafi sanadin hadisi wato waɗanda suka rawaito hadisin da kuma matanin hadisi wato lafazin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an gane yace fa zalika al mawdu'u wal maqsud wannan shine mawdu'in ilmin mustalah ka sani menene matani menene kuma sanadi